Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat Muhammad Maina daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan batun kasafta kuɗin da ake kwatowa daga hannun waɗanda suka yi rubda ciki da dukiyar talakawa. Tambaya ita ce, waɗanne matsaloli ne kuke gani gwamnati na iya fuskanta a tsarin raba tsabar kuɗi ga waɗansu iyalai daga kuɗin da aka kwato daga iyalan marigayi a Bata? Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare. Jam'iyyun adawar kasar Zimbabwe sun dunguma kan titunan kasar yau Laraba, suna neman masu sa ido akan zabe su yi amfani da sunayen waɗanda suka yi rajista katar zabe a lokacin zaben kasa da za a yi ranar 30 ga watan Yulin nan. Dubban mutanen sun haɗu da Nelson Chamisa, shugaban jam'iyyar gamayya ta Movement for Democratic Change MDC Alliance, inda suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben kasar, suna ɗauke da kwalaye, suna kuma Allah wadai da hukumar tare da zarginta akan cewa ta yi maguɗi don jam'iyyar mai mulki ta Zanu PF ta samu nasara. Bayan ganawa da hukumar, Chamisa ya bayyana bukatun jam'iyyun. Chamisa ya ce dole ne a yi adalci game da katunan zaben, ya zama dole mu amince kuma dole ne mu sa ido kuma mu yi komai cikin gaskiya da adalci akan batun doka game da sunayen masu rajista, kuma dole ne a samar da na'urar da za ta nuna sunayensu da hotunansu kamar yadda ya kamata. Tsohon ɗin siyasar mai shekara 40 ya faɗa wa masu goyon bayansa cewa jam'iyyar adawar za ta ci gaba da zama a wajen ginin hukumar zaben Zimbabwe idan har buƙatarsu ba ta cimma ruwa ba. An fara taron kolin kungiyar kawancin tsaron NATO da yau Laraba, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya fara da caccakar Jamus, yana zargin kasar mafi girma, mafi arziki kuma kungiyar tsaron NATO da cewa ta zama yar amshin Russia a lokacin wata ganawa a wurin karin kumallo da sakatare general din kungiyar NATO Jens Stoltenberg. Trump ya soki Jamus akan yadda tabbar wani kamfanin makamashin Russia mai suna Gazprom ya sanya bututun iskar gas da ake kira Nord Stream 2 da Turanci ya bi ta yankin tekun kasar. Trump ya kuma yi ikirarin cewa Jamus na biyan Russia biliyoyin dala duk shekara. Shugaba Trump ya tambayi mahalarta taron na NATO cewa ta yaya za a kasance tare idan wata ƙasa na samun makamashinta daga ƙasar da ake neman tsari da ita. Jamus, a cewar shugaban na Amurka, ta watsar da masana'antunta na gawayin kwal da watsar da nukliyarta, tana kuma samun mai da gas masu yawa daga Rasha. Ya ce, ina ganin wannan wani abu ne da ya kamata NATO ta duba. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin shugaba Donald Trump na shirin sanya ƙarin harajin kuɗaɗe kimanin dala biliyan 200 kan wasu kayayyakin China, abinda ya ƙara rurutu rikicin cinikayyar da ke tsakanin ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. A yammacin jiya Talata, wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lighthizer ya fidda jerin kayayyakin China da ta yiwu a ƙara musu haraji, ciki har da jakkunan hannu na mata, akwatunan matafiya da tayoyin mota, sinadarai, har ma da kifi. kudurin ƙarin harajin na zuwa ne ƴan kwanaki bayan da gwamnatin Trump ta sanya haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin China fiye da 800 da darajar su ta kai kudi dala biliyan 34 saboda abin da Amurka ta kira rashin adalci a cinikarya China da kuma satar fasaha. Ita ma China ma ta mai da martani ta hanyar ƙara harajin kan kayayyakin Amurka na daidai adadin ƙarin da aka yi mata. Akalla mutane 10 aka kashe a wani harin da ake kyautata zaton ƴan bindiga ne suka kai kan ginin gwamnati a gabashin Afghanistan. Hukumomi sun ce wasu mutane su 10 sun jikkata a harin da aka kai kan ginin ma'aikatar ilimi a Jalalabad, babban birnin lardin Nangarhar. Jami'an tsaro sun yi musayar wuta na lokaci mai tsawo da maharan kafin su fatattake su. Wannan shine mummunan hari na biyu da ya faru a Jalalabad cikin ƴan kwanakin nan. Wani ɗan ƙasar Burtaniya da ya shaƙi gubar da ke illata jijiyar Bil Adama ya fita daga cikin mawuyacin hali a cewar wani jami'i da ya yi jinyarsa a wani asibitin London yau Laraba. Charlie Rowling ya sami sauƙi sosai a cewar shugabar jami'an kiwon lafiyar asibitin gundumar Salisbury, Lorna Wilkinson, ta ƙara da cewa duk da yana jin jiki amma ya samu sauƙi fiye da da.
Labaran duniya kenan kuka saurara, Hafsat Muhammad Maina ta karanto. To, kafin mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke gani za a iya amfani da kuɗaɗen da aka karɓo daga iyalan marigayi Sani Abacha ta hanyar da za ta fi amfana talakawa. Bari mu faro takun a jihar Plateau, Najeriya, inda aka tsige kakakin majalisa da shugaban masu rinjaye. Wakilinmu Zainab Babaji ta je zauren majalisar, ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta tsige kakakin majalisar Peter Azi, ta kuma maye gurbinsa da Joshua Madaki, mamba mai wakiltar Jos ta Gabas a majalisar. Da yake gabatar da kudirin tsige kakakin, mamba mai wakiltar Barikin Ladi Peter Genden ya ce sashe na 92 karamin sashe na 2 a kundin tsarin mulkin kasa na 1999 ce ta basu ikon tsige kakakin.
Having satisfied the requirement of the law of two-thirds majority, we do hereby pass a vote of no confidence on you, Mr. Speaker. You stand impeached.
Peter Genden ya ce biyo bayan amincewar kashi 2-3 na 'yan majalisar, mun kaɗa kuri'ar rashin ƙwarin gwiwa kan kakakin kuma mun tsige ka. Mamba mai wakiltar Kantana Yusuf Adamu Gagdi nan da na ya miƙa sunan Joshua Madaki a matsayin wanda zai maye gurbin kakakin. Peter Azi ya nemi jin ra'ayin 'yan majalisar. Ya ce matakin da mambobi suka ɗauka kenan suka ansa cewa sun amince da tsige kakakin. Mamba mai wakiltar Kantana a majalisar dokokin ta jihar Plateau, Yusuf Adamu Gagdi, ya mun ƙarin haske kan dalilin su na tsige kakakin.
Yan majalisa sun zauna sun duba, suna da damoyi wanda ya shafi abubuwa da ya shafi ra'ayin mutane, wanda an duba an ga kamar shi kakakin majalisa bai tare da ƴan majalisar dokoki na jihar Plateau wurin neman kare ƴancin majalisa da kuma kare ƴancin mutanen da suke wakilta, da kuma aiki da ya shafi na majalisa an duba akwai illoli da yawa. Shi ya sa mu ƴan majalisar dokoki na jihar Plateau na ce mu domin ina ciki, aka zauna aka duba aka ce to ya dace a canza shugabancin majalisar dokoki na jihar Plateau domin mu gani ko za mu samu canji wurin wakiltar mutane da kuma ababuwa da ya shafi majalisa wurin ra'ayin mutanen da mu muke wakilta, ko za a iya samun shugabanci da zai kare ƴancin mutanen da ake wakilta.
Daren kai dai uwa, kuka sa yanzu a matsayin kakakin majalisa?
Mun sa memba mai wakiltar mazaban Jos ta Gabas, Jos East kenan, domin mun ga shi mutum ne wanda yana da nutsuwa, yana da kokari na sanin aikin majalisa, kuma zai saurare mu fiye da yadda muke tsammani, abinda muke dubawa kenan. Shi ya sa muka sa shi wannan Right Honorable Joshua Izan Madaki a matsayin sabon kakakin majalisar dokoki na jihar Plateau, kuma shugabancin mai rinjaye ma na ita majalisar kanta mun cire shi. Wato Henry Yukob, memba mai wakiltar mazaban Shandam, muka kawo memba mai wakiltar mazaban Nikan, Honorable Nallon Daniel, ya zama shi ne shugaban ɗan majalisa masu rinjaye, wato majority leader kenan. So jangin kai ba akan sika bane ya shafi shugabancin gidan nan shugaba mai rinjaye aikin kuma shugaba mai rinjaye nan shine sadarwa tsakanin jam'iyya na APC da kuma gwamnati da ƴan majalisu a jihar Plateau to kin ga wannan an yi trending tunda akai trending duka biyu mun yi ne don mu ga sabon sauyin shugabanci da kuma zai kawo canji wa al'umman da muke wakilta wurin fadan me ya kamata mu fada wurin kawo koke-koken mutanen da suka zabe mu idan an samu haɗin kai mai kyau rikici mai kyau cikin shekaru ɗaya da ya rage mana a majalisa za mu iya gyara kurakuren da muka yi can baya da kuma fadan abin da ya kamata mu fada don kare ƴancin al'umman jihar Plateau.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yan majalisu masu yin doka, ku bi tsoron Allah mulkinku, ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga daular ku more ba, sai dan ku je ku kare haƙƙinmu, a ɗan ba ku alawas na haƙƙinku, inda matsala da mazaɓarka, ka nemi shawarar al'ummarka, in ka ga za mu tura canjinka, ɓangaren zartarwa dukkanku. Bangaren dokoki dukkanku, bangaren shari'a dukkanku, mun kunye dan Allah ya shaida, mun kunye sarranku a duniya.
Haka yake to kungiyoyin neman tabbatar da shugabanci na gari da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na ci gaba da fashin baki dangane da matakan gwamnatoci a Najeriya na rarraba kuɗaɗe ga talakawa a matsayin yunkurin rage raɗaɗin talauci tsakanin al'ummar ƙasar. A cikin hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, Kabiru Sa'idu Dakata, babban daraktan ƙungiyar Faja, ya bayyana cewa
akwai kuskure sosai ganin cewa gwamnatoci sun ɗauki gaɓaran bawa mutane kuɗi a matsayin hanyar da za a inganta rayuwar waɗannan al'umma. Bawa mutane kuɗi ba hanya ba ce, abin da ya kamata shine ka samar musu ayyuka da za su iya sama wa kansu mafita a rayuwa, har ma su bawa wani wannan abin da kai kake tunani za ka ba su. Magana ake ta 2500. Yau in ka samarwa musamman matasan nan, ka samar musu aiki, su ma za su iya share wani hawayen 2500. Idan kuma ka duba maganar da ta shafi kamar misali da aka yi na kuɗaɗe da aka dawo da shi na tsohon shugaban ƙasa General Abacha, ai idan ka duba wannan abin da ya kamata ai da irin waɗannan kuɗaɗe shine a saka su a hanyoyin da za su inganta tattalin arzikin ƙasar, hanyoyin da za su inganta cigaban al'ummar ƙasar, watakila ta hanyar ilimi, ta hanyar lafiya, ta aikin gona, ta hanyar hanyoyi da ruwan sha da sauransu.
To amma kar ka manta cewa majalisa ita dama gwamnatin APC fa ta yi wa 'yan ƙasa alƙawari cewa za ta yi wannan tsari, kuma tayu wani saboda wannan dalili ne ma ya jefa mata ƙuri'a. Baka ganin cewa tana kan tafarki na cika alƙawari ne?
Idan ka bawo dattijan da ƙarfin shi ya ƙare, misali shekara 65-70 da ba zai iya komai ba kuma yana fama da babu da talauci, wannan dan ka taimaka mishi a duk wata ka ɗauki 2500 ko 2000 ka taimaka mishi ba laifi ba ne. Amma ka ajiye matashi mai ƙarfi a jika wanda bai je makaranta ba, baka tunanin ka inganta tsarin rayuwar shi ya je makaranta, baka tunani ka samu mishi da hanyoyin da zaka koya mishi sana'a, ka ajiye shi kana bashi naira 2500. So wallahi akwai matsala a wannan abun. Watakila shine irin abin da ya faru a jihar Jigawa a karamar hukumar Dutse da aka ce ka shugaban karamar hukuma matasa sun mishi kofar rago, ya suna nema su halaka shi saboda suna tunanin kamar ya zo da jinkiri na rike musu wannan abin da ake basu. Inda aiki aka samar wa irin waɗannan matasan, ina suke da lokacin da za su zo su rinka tunanin cewa za su zo su yi wani kofar rago akan naira 2500 ko
da haka ne? Ina makomar wannan tsare-tsare da manufofi na gwamnatoci da ake yi a jihohi da ma matakin tarayya.
To gaskiya dole gwamnatocinmu su sake tunani, a nemi ƙwararru masana, a zauna a ba su shawarwari akan ya ya kamata a aiwatar da abubuwan da za su magance talauci. Wannan abin da ake ba zai magance talauci ba, ainihi ma akwai cin hanci da yawa a cikin shi, wanda a ƙarshe wanda ake tunani din za su amfana da abun ma ba su suke amfana ba. Amma yau idan ka zo ka ce wannan miliyan 322 na dala wanda kuɗinsa sun kai biliyan 115, ka ce to zan je kowane a yanki na ƙasar nan a cikin yankuna guda shida da muke da su, zan gina wani asibiti da wannan kuɗin. Kaga a cikin sauki ni da nake arewa maso yamma zan ce biliyan 115 ka raba shi da gida shida, nawa ne za mu samu, sai ka zo ka ce, sai na fara tunanin cewa asibitin da za a gina mana na naira biliyan kaza ne in na rabu wancan kuɗi. So zan iya bin diddigi da ni da mutane irina mu tabbatar cewa an gina wannan asibiti, kuma idan aka yi wannan mutum 300,000 da kake tunani waɗanda za su amfana da irin waɗannan ayyukan sun ninninka irin waɗannan mutanen.
To, batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan, kamar yadda kuka ji wannan hira da Mahmud Ibrahim Kuriye da Kabiru Sa'idu Dakata, babban daraktan kungiyar Faja. Yaya kuke gani za a yi amfani da kudaden da ake kwatowa a hannun waɗanda suka rubuta ciki da dukiyar talakawa, yadda zai amfani talakawan?
Masu mulki sun zama gafiya, biya da na bakinki na ƙasa su zama tawaya, mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya, idan ya fito kuma a zan mishi maula, da dai za a zan kyararsu da sun yi kyan tafiya, samalin guiya, samalin guiya, samalin guiya. Jama'a
samalin
guiya, idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a,
samalin guiya,
su danna haƙin ka ka zo nema su ji fara'a,
samalin guiya,
idan sun ga mata ka ki har kunne,
samalin guiya,
jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya, samalin guiya, samalin guiya, samalin guiya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, madalla, kai tsaye muna tare da wani mai kira na farko daga Azare. Wa yake bisa laye Azare?
A ɗan dawo baya kaɗan, Jama'are ne jihar Bauchi.
To, Jama'are jihar Bauchi.
Yan wato Salisu na gaidan mai biredi daga cikin garin Jama'a.
Yan wato
Malam
Salihu, ya kake ganin za a amfani da wannan kuɗi domin inganta rayuwar talakawa a Najeriya?
A gaskiya a nawa ra'ayin, a yadda nake ga ya kamata ya zo ƙasa, har ga Allah muna da matsalar karatu a ƙasa. Akwai abubuwa abin da ya shafi lafiya. Yadda za ka ga ana ɗaukar miliyoyin kuɗinmu ana fita da shi neman lafiyar manyan mutanenmu, inda a ce iya wannan tsaya a gyara asibitotinmu yadda za su tsasi jinya a nan ƙasar, to da za a amfana sosai. Balle kuma in wannan kuɗin aka same shi aka gyara yaranmu, ilimin yaranmu da lafiyarmu, wallahi a rezo har kasa kasa sun daga ma'aikata nan wanda suka gama karatu ba a ɗauke su aiki ba. In aka ɗauke su aiki da wannan kuɗin aka gyara asibitotinmu da makarantunmu, iya shi wallahi zai su har kasa a samu biyan buƙatar yadda wannan kuɗin da amfana. Amma in ba haka ba, ni ana ra'ayin banga ta yadda za a yi. In an ce za a raba gida gida ko gari gari ma, duk inda ba a so ya je nan zai je kuɗin, ba inda ake so ya je ba. Wannan
yawa. To, mun gode Malam Salihu. Har yanzu muna nan a jihar Bauchi. Wake bisa layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To, Malam Ayuba Garba, tsakanin batun kiwon lafiya da kuma harkar ilmantarwa, inda za a zaɓi guda ɗaya daga ciki, wanda za ka shawarta a zaɓa misali?
To, gaskiya zan ɗauki akan harkar ilimi. Domin ilimi shi ne, sai an samu ilimi a je a samu harka ta lafiya ɗin. Yanzu idan kika shiga ƙauye, abin zai ba ki tausayi da kuma tashin hankali. A gaskiya maganar ilimi ɗin nan yana da kyau, inganta shi ƙwarai da gaske, musamman a ƙauyuka ma, har ga Allah ana buƙata a inganta malamai ɗin da kuma makarantu da kayan aiki, saboda mutanen ƙauye su ma su samu ilimi ƙwarai da gaske. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam.
Yawa. To, mun gode Malam Ayuba. To, bari mu nufi jihar Taraba, Najeriya. Wake bisa laye a jihar Taraba?
Ali Mai Gurmi ne daga jihar Taraba.
To Ali Mai Gurmi, ku a jihar Taraba, menene ya fitso ne muku ido talakawa?
Ba kamar al'amarin da kuke magana yanzu a kansa.
Mala Ali kace yaya?
Ba abin da ya kamata da dukiyar talakawa da ake tabkowa ya kamata a taimaka wa talakawa da shi a masu gine-gine na makarantu da ainihin asibitoci.
To madalla, to bari mu nufi jihar Sokoto. To mun gode, bari mu nufi jihar Sokoto, wake bisa layi a Sokoto.
To kuna tare da Abdulkadir ne sarkin hurumi.
To mala Abdulkadir, ku kuwa bisa a jihar Sokoto, inda za a nemi shawarar ku, me kuke gani ya kamata a yi muku da zai inganta rayuwar ku da wannan dukiya da aka samu?
To mun ne wannan dukiya da muke gani ya.
Muna tare da kai mala Abdullahi.
Na'am, kuna jina?
Ina jin ka.
Ya kamata a yi mana ayyuka musamman abin da ya shafi tituna da kuma asibitoci, domin gaskiya muna da ƙarancin abin da ya shafi tituna da asibitoci da kuma abubuwan da na more rayuwa. Da waɗannan kuɗin idan anka ce a rarraba su gida-gida haka, to mu ba za su yi amfani ba, amma idan aka yi mana irin waɗannan abubuwa na more rayuwa, to su za su amfane mu. Wannan sai muke neman a yi da su idan aka.
To mala Abdullahi, mun gode. To bari mu tafi makwabciya jihar Zamfara, wake bisa laya jihar Zamfara.
Mai magana Isa Abdullahi muallimi shinkafi jihar Zamfara Najeriya.
Yawa, to mala Isa shinkafi, ku da a raba muku kudin nan gida-gida da a yi muku waɗansu ayyukan inganta rayuwa, wanne kuka zaɓa?
Yalle, mu jihar Zamfara abinda muka yi bukata a inganta mana su ta fannin noma.
To
saboda mu noma ne muka tinkawo da shi da alfahari da shi a jihar Zamfara, kuma mun samu ci gaba musamman irin gwamnatin jihar Zamfara da ta tarayya da take ba da gudunmuwa akan harkar noma sosai ɗari bisa ɗari. Kuma babu shakka mun samu ci gaban da abincin da muke nomawa ya fi wanda aka nomawa shekara biyar da na wuce. Mun samu linkin-bulinkin yanzu.
To mun gode, bari mu tafi jihar Nasarawa. Jihar Nasarawa, ke bisa layi.
Balala dan ne daga karamin abunan daga Karo.
To karama, yawa, to Malam Bala, ku Karo dai ina jin ko da kafa zaka shiga babban birnin tarayya Abuja.
Okay, so sai ma ku.
Yawa, to ku da kuke kusan sai a ce fadar mulki, ya kuke gani ya kamata kasafta wannan kuɗi? A raba muku ne gida-gida ko kuma akwai wani abin da kuke gani za a iya yi muku a nan?
Hajiya Giras, kina ji na ko?
Ina sauraron ka.
Magana ta gaskiya, wannan kuɗi da za a bada su din da gwamnati ta nuna ba, abu ne mai kyau a ba wa talakawa yanda ta tsara. Kina ji ko?
Na hujjarka.
Mutane da suke ta cewa a yi asibiti, a yi waye, a yi waye, ai akwai kuɗaɗen da ake yi na bajet na tarayya da kuma na ƙananan hukumi da jihohi. Yawa, to saboda haka wannan wani abu ne na daban da Allah ya kawo lokacin da gwamnati mai adalci ta ga ya dace ta yi wa 'yan ƙasa wanda suka sha wahala alkawari ne ta ɗauka, Allah kuma ya ba ta ikon ta cika wa jama'a.
Amin suma, amin. Sai dai kuma Malam Bala, sai ka za ka iya la'akari da cewan wannan kuɗin ba dukan 'yan Najeriya ko kuma talakawa ne za su samu ba, sabili da aka ce in dambu ya yawa bisa ga yadda masu karin magana ke cewa baya jin mai, ba za a iya bin kowa ya samu ba, wasu za su samu, wasu ba za su samu ba.
To abin da za ki iya ganewa, kina ji ko? Akwai kuɗaɗe masu ɗumbin yawa a Najeriya da aka yi ta karɓo a hannayen mutane. In an fara wannan tsarin ɗin, za a ga amfaninsa, kuma zuwa wani lokaci sai a sake danƙan wasu kuɗaɗen kuma du a yi wa mutane haka ɗin.
Yawa, to Malam Bala a gurguje, bari mu tafi Lagos. Wake bisa layi a Lagos.
Kina magana da Habibu Idris, mazaunin Lagos.
Yawa, to a gurguje, ina gudunmuwarka ga shirin?
To ni ma kaina gudunmuwa ta na shi goyon bayan sai waɗannan kuɗaɗe da ake ansuwa an sake su a ƙasa, an yi matalakawa ayyuka sun fahimci ina aka dosa.
To madalla, sai dai kashi lokaci ya ƙare mana, sabili da haka sai mu dole mu ja birki nan gobe, ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ba ku dama a kan duk wani maudu'in da za a tsayar a wannan rana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta saka wasu mutane uku ƴan ƙasar Nicaragua ta kunkumi bisa alaƙar su da gwamnati dake da hannu a keta haƙoƙin bil'adama lokuta da yawa da kuma cin hanci da rashawa. An dauki waɗannan matakan ne saboda rikicin da ake yanzu haka a Nicaragua ciki har da mummunan tada hankali da jami'an tsaro ke yi wa masu zanga-zangar. An shayin zanga-zangar kin jinin gwamnatin shugaba Daniel Ortega tun daga ranar 18 ga watan Afrilun wannan shekarar. A cewar baitul malin Amurka, mummunan matakin da gwamnatin ta dauka yayi sanadiyar mutuwar akalla masu zanga-zanga 220 ya kuma jikkata kusan mutane 1,500 har da kuma dukkan ƴan jarida da kuma kai hari a gidajen talabijin da radio na kasar. Tare da cin zarafin iyayen da ke jimamin mutuwar ƴaƴansu. Mutane ukun da aka sa wa takunkumi su ne babban kwamishinan ƴan sandan Nicaragua Francisco Javier Diaz da Fidel Antonio Moreno wanda yayi aiki a matsayin babban mai hada kananan hukumomi da jam'iyyar Sandinista National Liberation Front tare da Jose Francisco Lopez Centeno tare da mataimakin shugaban kamfanin Albanisa mai zaman kansa wadanda ke shigo da albarkatun man fetur na kasar Venezuela mai sa ido akan dakil hanyoyin samun kudaden ƴan ta'adda a baitul malin Amurka Sigal Mandelka ta faɗa a wata sanarwa cewa Shugaba Ortega da mukarrabansa sun ci gaba da keta haƙoƙin fararen hula bayan Allah yayin da yayi watsi da kiranye-kiranyen yin sauye-sauye a demokradiyyar ƙasar ciki har da gudanar da sahihin zabe na gaskiya da adalci. Takunkumin da Amurka ta ayyana na zaman wani bangare kokarin da kasar ke yi na hukunta mutane da ke keta haƙoƙin jama'a da cin hanci da rashawa a ƙarƙashin wani shiri da ake kira da Magnitsky na ƙasa da ƙasa. Matakin na nufin duk wasu kaddarori da waɗannan mutanen ke da su a Amurka an sanya musu takunkumi kuma an haramta ma Amurkawa yin wata hudda da su. A wata sanarwa ta daban mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce takunkumin da aka sanya sun nuna cewa Amurka zata tona zata kuma hukunta masu hannu a rikicin da ke faruwa a gwamnatin ƙasar Nicaragua da musgunawa da ake yi wa ƴan ƙasar. Dole a daina wannan mummunan abubuwan. Ms. Nauert ta kara da cewa Amurka tana goyen bayan gwagwarmayar limaman cocin ƙasar Nicaragua don samar da sulhun da zai kawo ƙarshen rikicin ƙasar. Ta kuma yi kira akan aiwatar da yarjejeniyar tattaunawa da aka cimma ranar 15 ga watan Yuni akan mahimmancin ƴancin bil'adama. Nauert ta kara da cewa Amurka tana goyen bayan kiran yin sahihin zaben adalci da gaskiya. Za kuma ta ci gaba da sa ido sosai tare da daukan dukkan matakan da suka dace. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Daula Salim ta fasara ta kuma karanto sharhin na gwamnatin Amurka. Sai kuma takaitattun labarai.
To a takaice jam'iyyun adawar kasar Zimbabwe sun dunguma kan titunan kasar yau Laraba suna neman masu sa ido akan zabe su yi amfani da sunayen waɗanda suka yi rajistar katin zabe a lokacin zaben kasa da za a yi ranar 30 ga watan Yulin nan. Dubban mutanen sun haɗu ne da Nelson Chamisa, shugaban jam'iyyar gamayya ta Movement for Democratic Change MDC Alliance, inda suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben kasar suna dauke da kwalaye. Suna kuma Allah wadai da hukumar tare da zarginta akan cewa ta yi magudi don jam'iyyar mai mulki ta Zanu PF ta samu nasara. An fara taron kolin kungiyar kawancin tsaron NATO da yau Laraba yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya fara da caccakar Jamus yana zargin kasar mafi girma mafi arziki kuma a kungiyar tsaron NATO da cewa ta zama yar amshin Russia a lokacin wata ganawa a wurin karin kumallo da sakataren general din kungiyar NATO Jens Stoltenberg. Trump ya soki Jamus akan yadda ta bar wani kamfanin makamashin Russia mai suna Gazprom ya sanya bututun iskar gas da ake kira Nord Stream 2 da turanci.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya na yau. Sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da nagari na kowa na sahabo Imam Aliyu kamar kullum. Za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa da rahotanni ma har da hamma da ƙari a shafinanmu na internet Facebook, Twitter da kuma voahausa.com yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Malama Julie da ma injiniya mu Mr. Cedric Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauna lafiya da alheri.